الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wata'ala da dukkan wanda yake ne yau mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar talata 7 ga watan al-Muharram shekara ta 1437 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 20 ga watan 10 shekara ta 2015 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna al-aqidatul wasitiyya na Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiyyah al-Harrani rahimahullahu ta'ala kafin darasi ne yau ba laifi idan da tambobi suka iya gabata na'am wai maganar da Hausawa suke cewa ana barin halaka don kunya in ka bar halak saboda jin kunyar jama'a ba laifi ba kai wajen Ubangiji ka subhanahu wa ta'ala an gane ku ita halak abu ne wanda Allah ya riga ya hukunta in ka aikata halak ba maganar lada in ba maganar lada in ka bar halak kuma ba maganar laifi illa kasancewar akwai lokacin da halak takan zama ibada amma in ta hadu da kyakkyawan niyya in ta hadu da kyakkyawan niyya halak tana iya zamantowa ibada a samu sakamakon lada akan haka misali mutum ne ya kwanta da wuri dan yayi bacci gangan jikin shi ya samu hutu domin ya tashi a cikin dare yayi nafilfili ya samu sallar asuba a lokaci wannan bacci nashi halak ne amma ya zama ibada saboda niyyar da ya kwanta da ita an gane ku akwai misalai da dama akan haka amma ba kuskure bane ba da suke cewa ana barin halak don kunya in ka bar halak saboda kunyar jama'a ba laifi kamar Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine ka'ida
assalamu alaikum
na'am karatun wai hukuncin yin karatu na shari'a wadda ba ta Allah ba ta manzansa ba haramun ne baya halatta ka karanci shari'ar da ba Allah ya saukar da ita domin ka yi ma jama'a hukunci da ita wannan baya halatta in dan ka karanta ne ka san abin da yake cikin ta na rashin dacewa domin ka auna tsakanin wannan shari'a da shari'a ta Ubangiji subhanahu wata'ala to wannan kuma abu ne mai kyau amma in dan ka karanci wannan shari'a kama jama'a hukunci da wannan shari'a ba alqur'ani ba sunna ba wannan haramu bare
mala muna bukata bayani akan hadisin Abi Qatada da ke cewa ya hukumatu salatu fala taqumu hatta tara
to wannan mun yi bayani akan shi nan ba da jima ba a darasin mu na bakin tasha bare sai dai in wata gaba kake da tambaya akan shi
okay.
mun yi bayani mai tsawo akan wannan hadisi. Saboda shi wato karantar irin wannan shari'a kamar taimakawa ne akan ci gaba da yada barna abin kasa. Shari'a wadda Allah ya saukar ita ce shari'a wadda ya zama wajibi mu'mine su wadatu da ita, saboda hukunci gaba ɗayan shi na Allah subhanahu wa ta'ala ne, ba wani wanda yake da hukunci banda shi. Shine yace inil hukmu illa lillah, hukunci bai zamanto ba face ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake. Abinda Allah ya shar'anta ma bayinsa na dokoki, to ya zama wajibi mu'mine su wadatu da wannan. In zaka kai kara, ka kai kara zuwa ga Alkur'ani da Sunna, kamar yadda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya faɗa mana ya wuce a lissafa a cikin Alkur'aninsa. Ubangiji ta'ala ya ce ma manzansa, wa anihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi ahwa'ahum. Ubangiji ta'ala ya ce kai hukunci tsakankaninsu, wai ba ma mu'minai ba, hatta da ahlul kitabi in sun kawo ma mu'minai kara, Ubangiji ta'ala ya ce ma manzansa yi hukunci tsakankaninsu da abinda Allah ya saukar. Menene Allah ya saukar? Shine Alkur'ani da Sunna. Yanda Allah ya saukar da Alkur'ani, haka ita ma Sunna saukar da ita Ubangiji subhanahu wata'ala yi. Illa kasancewar shi Alkur'ani wahayi ne wanda yake almatlu, amma ita Sunna kasancewar wahayi ne wanda Allah ya yi ga manzansa, wanda lafazin daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake. Amma gaba daya abin da yake gabatarwa na sako na ayi ko adina, sako ne yake isarwa a madadin Ubangijinsa, kamar yadda Ubangiji ta'ala ya ce wa ma yandiku anil hawa in huwa illa wahayu yuha, da can fadarsa kul inna ma unzirukum bil wahyi, ce da su ku san da cewa kadai ina gargadin ku ne bil wahyi, da sako na Ubangiji na. Don haka duk lokacin da yace ayi kaza ko adina kaza, to ba a radin kansa bane yake cewa ayi kaza ko adina kaza, sako ne yake isar mana a madadin Ubangijin sa, kamar yanda a cikin hadisi sahihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa kada na samu dayan ku yayi kishingide ya harte akan kujerarsa, a ce masa na ce ayi kaza ko adina kaza, yace a ku rubu da mu, mun wadatu da abin da yake cikin Alkur'ani, duk abin da muka samu na halak a cikin Alkur'ani zamu yadda da cewa halak ne, abin da muka samu na haram a cikin Alkur'ani zamu yadda da cewa haramu ne. Manzo Allah yace ala ku saurara, wa inna ma harrama rasulullah sallallahu alaihi wasallam mithlu ma harrama Allah, kusan da cewa duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya haramta, to daidai yake da abin da Ubangiji subhanahu wataala ya haramta a Alkur'ani. Domin Allah ya faɗa man yudi'ir rasul faqad afa Allah, duk wanda ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam faqad afa Allah, tabbas Ubangijin da ya aiko shi ya bi. An gane ku? Dan haka can mai Allah yake cewa da yace ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum, ku bi abinda aka saukar muku daga wajen Ubangijin ku, shine Alkur'ani da Sunna. Sai yace wala tattabi'u min dunihi awliya, kar ku bi wasu masoya koma bayan Alkur'ani da Sunna. To haka can Ubangiji ta'ala yake cewa wa anzalallahu alaykal kitaba wal hikma wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka 'azima. Ubangiji ta'ala shine ya saukar maka da wannan littafi na Alkur'ani, wal hikima kuma shine ya saukar maka da Sunna. Al hikima kamar yadda al-Imam Shafi'i Allah ya ji kansa yake cewa naji daga malaman da ne yadda da su na amince da su, cewa a wura a cikin ayoyin nan wanda Allah ya ambata hikima, abinda ake nihi da hikima shine Sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda can Ubangiji ta'ala yake faɗa a cikin suratul Baqara. Ubangiji ta'ala yake cewa kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaykum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukum alkitaba wal hikma. An gane ku? Wa yu'allimukum alkitaba wal hikma, ash-shahid wa yu'allimukum alkitaba wal hikma. Ubangiji ta'ala na sanar da ku alkitaba shine alqur'ani wal hikima da sunna ta manzon shi sallallahu alaihi wasallam. Haka nan ya koma fada a cikin wannan sura, wa zkuru ni'matallahi alaikum wama anzala alaikum minal kitabi wal hikmati ya'idukum bih. Haka kuma a cikin suratu ali imran, laqad mannallahu alal mu'minina idba'a fihim rasulan min anfusihim yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma wa in kanu min qabli lafi dhalalin mubin. Haka kuma a cikin suratul ahzab, wa dhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati llahi wal hikma inna allaha kana latifan khabira. Haka kuma in ka dawo cikin suratul jumu'a, huwal ladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Gaba dayan waɗannan ayoyi wanda Allah ya ambata yayi adafin alhikima adal kitab, al-Imam Shafi'i yace malaman da na yarda da su na amince da su gaba daya sun tabbatar mun abinda Allah yake nihi da hikima, wato ita ce sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Don haka kasancewar anan iya abinda mumini ya zama wajibi ya wadatu da shi shine alqur'ani da sunna. Na'am. In wani haƙƙinka ya murƙaye ba yanda za a yi haƙƙinka ya fito, sai wannan kotu wadda take ta dabutu, to ba laifi bane kana iya kai ƙara domin haƙƙinka ya fito. Amma ga kotun musulunci, ga kotun shaidani, to a matsayinka na musulmi baya halatta ka kai ƙara kotu wadda take ta shaidani. Kotun musulunci dokar Allah ita zaka, saboda Ubangiji ta'ala ya faɗa mana sifa ce ta munafikai in an kiraye su zuwa ga doka ta Allah sai su gujire. An gane ko? Kamar yadda Ubangiji ta'ala ya ce, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzala Allahu wa ila ar-rasuli ra'aita al-munafiqina yasudduna anka sududa. An gane ko? Kafin haka ya ce, alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila taguti wa qad umiru an yakfuru bi. Ubangiji ta'ala yace, alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka. Ubangiji ta'ala yake cewa, shin baka ganin waɗanda suke rai cewa wai sun yi imani, sun gaskata da abinda aka saukar maka da abinda aka saukar gabaninka na littattafai? Yuriduna an yatahakamu ila taguti, suna nihin su kai ƙara zuwa dagut. Me ake nihi da dagut a nan? Duk wata shari'a wadda ba ta Allah ba. Ubangiji ta'ala ya ce, wa qad umiru an yakfuru, alhali an umarce su cewa su kafirce ma wannan shari'a. Duk wata shari'a kuma bayan alqur'ani da sunna, dole ne mu'mini ya kafirce masa, ya kafirce mata, ya nuna rashin yarda shi da amincewa shi da wannan shari'a. Domin yarda da amincewa wannan shari'a a matsayin shari'ar da ta dace ma jama'a kafirci ne. Shine yace, wa qad umiru an yakfuru, tabbas an umarce su cewa su kafirce ma wannan shari'a. Wa yuridu shaytanu an yudillahum dalalan ba'ida, ubangiji ta'ala yace shaytani ne yake nihin ya batar da su batarwa wadda take mai nisan gaske. Sai yace, wa idza qila lahum, in an ce da su, ta'alu ila ma anzala Allahu wa ila ar-rasuli, ku zo izuwa ga abinda Allah ya saukar, haka nan izuwa ga abinda manzon shi sallallahu alaihi wasallama zai gabatar muku. Ubangiji ta'ala ya ce, ra'aitul munafiqina yasudduna anka sududa, zaka ga munafikai suna bujire maka bujirewa. To dan haka matukar ga kotun musulunci, ga kotu wanda take ta dagutu, ya zama wajibi akan mu'mini ya kai ƙara kotun musulunci. An gane ko? Amma in wani haƙƙi ya murƙaye babu ta hanyar da zaka bi wannan haƙƙi naka ya fito, to ya zama larura ka kai ƙara nan domin a fitar maka da haƙƙinka. A darasi da ya gabata, da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, wato mun tsaya dai ƙarshen kalimar da malam yake cewa, wa fil ilmil mawruthi an Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam min zaka ma yashfi wa yakfi wa man ibtaghahu wajada. Malam ke cewa, game da ilimin da aka gada daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, min zaka game da bayanin da ya shafi alkiyama da duk abin da ta kunsa. Malam yace ma yi shifi, akwai abin da zai warkar maka da kishirwa. A gare ku, ma'ana kishirwarka ta ilimi, ka san yinin alkiyama, ka san abin da yinin alkiyama ya kunsa. To idan ka koma abin da aka gada daga wajen Annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam, to akwai abin da zai wadatar da kai, ma'ana zai kosar da kishirwarka. Babu inda zaka samu bayani mai gamsarwa game da abin da ya shafi alkiyama da abin da ta kunsa sama da alqur'ani da sunna ingantacciya ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Bayani daki Allah ya mana a cikin alqur'ani game da al'amari na kiyama. Haka in ka koma hadisai ingantattu na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sun yi bayani mai gamsarwa tun daga mutuwa har zuwa shigar ɗan aljanna shigar ɗan mutawuta gaba daya. Ubangiji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi bayani tun daga mutuwa har zuwa kenan shiga aljanna ko shiga wuta da duk abin da yake wannan tsakani, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi bayani. Shine yace wa fil ilmi al-mawruthi, a cikin ilimi wanda aka gada an Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam, daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, min zaka game da lamarin yinin alkiyama da abinda ta kunsa, ma yashfi, akwai abinda zai warkar mu mumini kishirwarsa, wa yakfi, kuma akwai abinda zai wadace shi ba sai ya dinga kama-kama ba. Wanda mun yi bayani a baya, mumini dole ya wadatu da alqur'ani da sunna, kamar yanda wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ga takaddu na littafin at-taura a hannun Umar, Allah ya kara masa yadda. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi fushi yake cewa, ya Umar, a mutahawwikuna ibn al-Khattab? Manzon Allah ya ce, ya kai Umar, yanzu fada za ku ringa yi kuna wawure ku dauko can. Manzon Allah ya ce masa, law kana Musa hayya ma wasi'ahu illa tibai. Manzon Allah ya ce, wallahi inda a ce Annabi Musa kaddara cewa yau yana raye, wallahi ba inda za a yi, dole ya aje wannan at-taura ya bi ni ya bi abinda nazo da shi na alqur'ani. Kaga wannan yake nuna mana dole ne mu wadatu da alqur'ani da sunna. Don haka manzon Allah ya fusata a lokacin da ya ga Umar da waɗannan takardu yana kama-kami. To haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa, taraktukum ala al-mahajjati al-bayda laylaha ka nahariha la yazigu anha illa halik. Manzon Allah yace, na bar ku akan wata hanya wadda take faraƙal, babu wani duhu tattare da ita, babu wani datti. Laylaha ka nahariha, manzon Allah yace daranta kamar yini yake, la yazigu anha illa halik, ba wanda ke karkacewa ya saki wannan layi da nazo da shi. Manzon Allah yace, sai halakkike wanda ba shi da rabo a gobe kiyama, ba wanda ke sakin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama alqur'ani da sunna ya kama wani tafarki na daban, wane yayi mafarki, illa wanda yake halakkike wanda ba shi da rabo a gobe kiyama. To shine yace, wa yakfi, akwai abin da ke wadatar da mu ne. Sai yace, fa man yabtaghahu, yace duk wanda ya nemi wannan bayani yace wajadahu, zai same shi. In dai ka nema a wajen masana a cikin alqur'ani da sunna, to zaka samu bayani mai gamsarwa. Zamu tashi gaba ta gaba. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, wa tu'minu al-firqatun najiyatu أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين، فالأولى الإيمان بأن الله عليم بالخلق، وهم آملون بإلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال، ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق، فأول ما خلق الله القلم. قال له اقتل قال ما اكتب قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامة فما اصاب الانسان لم يكن ليخطئه وما اخطاه لم يكن ليصيبه جفت الاقلام وقويت الصحف قال تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير وقال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات فيقال اكتب رزقه وأجله وعمله وشكي أم سعيد ونحو ذلك فهذا التقدير قد كان ينكره غلاة القدرية قديما ومنكره اليوم قليل وتمانم الله يجيكان ساكي فدا وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره Malam Allah ya ji kansa ke cewa jama'a annajiya wadda ta samu tsira a nan duniya game da dukkan wata shubha da duk wata shahawa sannan kuma za ta samu tsira na hakika a gobe kiyama shine samu tsira game da gidan wuta ahlus sunnati wal jama'a wadanda suke da lakabin cewa ahlus sunna mabiya sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda ake nihi da ahl anan shine ai atba mabiya kenan ahlus sunnati wal jamaa mabiyan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal jamaa wadanda suke masu hadin kai tsuntsiya madaurin ki daya sai yace suna imani bil qadari da game da alqadarin ubangiji khairihi wa sharrihi alkhairinsa da sharrinsa ma'ana duk abin da ya same su na dadi da wahala sun yi imani sun tabbatar da cewa abu ne wanda ubangiji subhanahu wata'ala ya kaddara musu ban makawa fa yanda za a yi ya kuskure bayani ya gabata alfirqatun najiya ahlus sunna sun samu wannan suna ne daga cikin hadisi ingantacce na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana yake fada ga sahabbai yake ce da su yahudawa sun kasu kashi 71 manzon Allah yace idan aka wayi gari kiyama gaba ɗayan kashi 70 kin daga cikin su ɗan wuta ne illa kashi ɗaya sannan sai yace ɗan mushaw wato sun kasu kashi 72 manzon Allah yace idan kiyama ta yi kashi 71 daga cikin su gaba ɗaya ɗan wuta ne face kashi ɗaya illa kashi ɗaya sai yace wannan al'umma ta za ta kasu kashi 73 kashi 72 gaba ɗayan su ɗan wuta ne a ranar kiyama manzon Allah yace illa kashi ɗaya su kadai ne za su shiga aljanna sahabbai sai suka ce mahiya ya rasulullah wani kashi ne ɗaya daga ciki wanda za su samu tsira a ranar kiyama manzon Allah sai ya ce ma ana alaihi yawma wa ashabi waɗanda suke kan abinda a yau ni da sahabbai na muke kai shi mi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa suke kai a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo shine alqur'ani da sunna don haka duk wanda ya tabbata akan bin alqur'ani da sunna ba inda alqur'ani da sunna za su taka burki da shi face aljanna a gobe kiyama an gane ko duk wata guguwa in ta zo ta bar shi a yanda yake wannan haka ne yanda ka san duk wata guguwa in ta zo ba ta iya gusar da dutse to duk wanda ya tabbata akan alqur'ani da sunna duk wata guguwa in ta zo ta bata to za ta bar shi a inda yake matukar ya dake akan bin alqur'ani da sunna domin manzon Allah ya faɗa mana taraktu fikum amrayni lan tadillu ma in tamassaktu bihima kitaballahi wa sunnati manzon Allah yace na bara muku wasu al'amura biyu manzon Allah yace har abada ba za ku bace ba matukar kun yi ruku da su manzon Allah sai yace alqur'ani da sunnata alqur'ani da sunnata matukar kun yi ruko da su manzon Allah yace har abada ba za ku bace ba alƙawari ne Allah yi wa man ya atasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim duk wanda yayi ruko da ubangiji ta'ala to tabbas an shiryar da shi zuwa tafarki wanda yake madaidaici ruko da Allah shine ruko da alqur'ani da sunna to shine anan yace wa tu'minu li firqatun najiyatu jama'a wadda za ta samu tsira a gobe kiyama ahlus sunnati wal jama'a mabiya sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama masu hadin kai suna imani bil qadari da game da alqadarin ubangiji khairihi wa sharrihi alkhairin sa da sharrin sa wanda yin imani da alqadarin ubangiji subhanahu wa ta'ala alkhairin sa da sharrin sa rukuni ne daga cikin rukunnan imani guda shida wanda rukunnan imani guda shida alqur'ani shine ya tabbatar da su kuma da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama jibrilu alaihi salam ya zo ya masa wasu tambayoyi wanda daga cikin tambayoyin da ya masa yace masa mal iman manzon Allah sai yace masa antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa sharrihi manzon Allah ya zana masa rukunnai imani guda shida wadannan rukunnai guda shida ubangiji ta'ala ya ambata mana su a cikin alqur'ani biyar ubangiji ta'ala ya jiro su a cikin wasu ayoyi guda biyu zuwa uku fadar Allah subhanahu wa ta'ala laysa libirra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghrib walakinna libirra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin anan sai da Allah ya zana mana rukunai biyar a cikin wannan aya da yace laysa libirra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghrib sai yace walakinna libirra man amana billahi hadha huwa ar-rukunul awwal wal yawmil akhir kenan ar-rukunus tsali wal malaikati ar-rukunus salis wal kitabi ar-rukunur rabi sannan wan nabiyina kenan al-imanu bil rusul rukuni na biyar haka idan ka gangaro amana ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kulluna amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi nan sai da zana mana rukuni huda ajiri daga cikin arkanul iman haka idan ka zo a cikin suratul nisa ya ayyuhal ladhina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabi alladhi nazzala ala rasulihi wal kitabi alladhi anzala min qabl sai yace wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida to rukunin na shida shine ubangiji ta'ala yake cewa tabarakal ladhi nazzala al furqana ala abdihi li yakuna lil alamin nadhira alladhi lahu mulku as-samawati wal ardi ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا الشاهد وخلق كل شيء فقدره تقديرا haka kuma a cikin suratul qamar inna kull shay'in khalaqnahu biqadar inna kull shay'in khalaqnahu biqadar ubangiji ta'ala yace inna kull shay'in khalaqnahu biqadar ubangiji ta'ala yace lalle dukkan komai mun halicce shi ne da alƙadarin ma'ana komai mun sanya mishi gwalgwado to dan haka kasancewar wannan abu ne wanda yake aqidar ahlus sunna wal jama'a dole sai mutun yayi imani da duk abin da ya same shi na alƙadarin ubangiji subhanahu wa ta'ala alkhairin sa da sharrin sa shine sai yace wal imanu bil qadar an gane ko ayar inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar sai yace wal imanu bil qadar yace imani game da alqadarin ubangiji subhanahu wa ta'ala ala darajataini malan yace yana kan daraja biyu ma'ana mataki biyu ne kullu darajatin tatadammanu shay'ain. Malan yace kowace daraja daga cikin darajojin nan guda biyu wato ta kunshi abubuwa guda biyu, kenan abu biyu ne a jumlace, amma idan ka kasa shi daki daki za ka ga sun zama hudu. Kenan a jumlace shine malan yace wal imanu bil qadar ala darajatayn, yin imani da alqadarin ubangiji subhanahu wa ta'ala yana kan daraja biyu. Sai yace kullu darajatin, kowace daraja ta tabammanu shay'ai, yace ta kunshi abubuwa biyu. To anan ya kamata mu san menene ma'anar alqadar kafin mu shiga bayani akan haka. Akwai abubuwa guda biyu waɗanda suke mutalaziman, waɗanda suke lazuntar juna ba sa rabuwa, shine lafazin alqada'u wal qadar. Dan haka zaka ga galibi malaman da suka wallafa littattafai akan wannan babi, ko akan ce akan wannan mas'ala, sukan sa ma littafin sunan kitabul qada'i wal qadar. Idan muka dauki shi lafazin alqada, idan aka ce alqada a larabci shine al-hukmu wal fasl, ma'ana yin hukunci da rabe abu, ma'ana a rabe shi komai a bashi iya abin da yake hakkinsa. A shar'ance idan aka ce al-qada, malamai suka ce huwa ma qada bihi Allah subhanahu wa ta'ala fi khalqihi min ijadin aw idamin aw taghyir, abinda Allah yake hukuntawa game da bayinsa, halittunsa, na samar da wani abu wanda yake nihin samarwa, ko rasar da abinda yake nihin rasar da shi, ko kuma canza abinda yake nihin canzawa. Wannan shine ake nihi da alqada'u a shar'ance, ke da hukuncin Allah. In aka ce hukuncin Allah shine abinda Allah yake hukuntawa game da bayinsa, na samar da abinda yake nihin samarwa, ko rasar da abinda yake nihin rasaswa, ko kuma canza abinda yake nihin canzawa. Allah ya ku, idan ka dauka Allah ya riga ya hukunta waɗanda za su rayu su zo duniya, za su zo, wasu Allah ya rayar da su, wasu Allah ya rasar da su, sannan wasu kuma Allah ya canza su. Kana cikin koshin lafiya, sai Allah ya canza al'amarinka, ka koma cikin hali wanda yake na rashin lafiya. Wani yana raye, sai Allah ya rasar da shi, ma'ana mutuwa ta zo ta dauke shi. Wani kwada yana mace, sai Allah ya rayar da shi, ma'ana ƴaƴan da ake haifa. Wannan duka hukunci ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Ko wanda yake mai arziki, wato a talautar da shi, ko wanda yake matalauci a azurta shi, ko wanda yake da arzikin a ɗan canza masa yanayi, ma'ana a ɗan rage arzikinsa, ko wanda yake cikin talauci a ɗan sauƙaƙa masa talaucin shi, ya samu wadata. Wannan duka hukunci ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Shi kuma lafazin alqadar a larabci shi ne suke cewa qaddartu shay'a uqaddiru, ai idza ahabtu bi miqdari, sukan ce qaddartu shay'a, ma'ana na qaddara abu, shi ne ma'ana na kewaye da sanin gwargwadon shi, na kewaye da sanin gwargwadonsa. Misali, yanzu idan manomi yayi noma, kaka ta yi, ya yanke amfanin gonarsa, idan ya tare ya yi baga mai yake, sai ya zo in ma a bige wannan baga, a ringa cika sango ana kaiwa ana zubawa rumbu, ko kuma a ɗaure a yi dame-dame. Idan aka ɗaure wannan amfani da aka samu na hatsi, ma'ana aka yi dame-dame, a lokacin nan zai iya ƙaddara cewa a gona ta kaza dame kaza na samu. An gane ku? Zai iya kaddarawa ya ce amfanin da na samu in ɓangaren hatsi ne na samu gwargwadon dame kaza, ɓangaren dawa na samu kaza, ɓangaren wake na samu kaza, ɓangaren gujiya na samu kaza. Kaga a nan kenan ya kaddara iya gwargwadon abin da ya samu na amfanin gonarsa. Shine suke cewa qaddartu shay'a, bi ma'ana idza ahattu bi miqdari, idan na kewaye da sanin gwargwadon shi. A shar'ance idan aka ce alqadar, malamai suka ce huwa ma qaddarahu Allahu ta'ala fil azal an yakuna fi khalqihi bina'an ala ilmi hisabik bi zalik, wato shine abinda Allah ya kaddara tun fil azal, abinda zai iya kasancewa a cikin halittarsa, wanda kuma wannan akan abin da ya rigaye na ilimin Ubangiji subhanahu wa ta'ala, tuntuni ya sani komai, ya san iya abin da ya kaddara masa. Yanzu misali da Allah ya halicci bayansa, tun kafin haka Allah ya kaddara komai, limfashi iya miliyan nawa za ka yi a rayuwarka kafin ka koma zuwa ga Ubangijinka, tuntuna Allah ya riga ya san da shi. Kowace dabba da duk abin da Allah ya halitta, me rai Allah ya san gwargwadon limfashin da zai, motsin da za ka yi Allah ya san gwargwadon adadinsa, nutsuwa da za ka yi a buɗe Allah ya san gwargwadon adadinta, komai Allah ya san da shi, kamar yadda ƙarin bayani zai zo nan gaba. To don haka malamai kuma sai suke ƙoƙarin tantance mana tsakanin waɗannan lafuzza biyu, alƙaba'u wal qadar, domin wasu suna fahimtar cewa kamar duka ma'anar ɗaya ce, amma suna da bambanci, alƙadar daban, alƙaba'u daban. Kamar yadda malamai suka faɗa suka ce, in aka ce alƙadar shine, suka ce huwa taqdirul li shay'in qabla qada'i, wato shine kaddara abu kafin wato hukunta shi, ka kaddara ka san menene iya gulgulan shi kafin ka zartar da abin da kake nihi zartarwa da hukunci. Amma in aka ce alqaba suka ce huwa alfaragu min ash-shay, wato shine gamawa game da abu, ka zartar da shi, ka kare da shi. Don haka na daga cikin abin da ke tabbatar da haka, wani daga cikin magabata shine Abu Hatim Ar-Razi, Allah ya ji kansa, ya yi ƙoƙarin tantance mana tsakanin alƙaba'u da alƙadar, musamman ne ne bambanci. Sai yake cewa annal qadara bi manzilati taqdiril khayyati lis-saw, shi alƙadari wato yana daidai da yanda madinki yake kaddara, wato shine yadi idan an kawo masa ya dora akan teburi. Kamar misali, in ka kawo mace da yadi kace masa ina buƙatar amin jallabiya da wando, kaga wannan yadi zai dora shi akan tabul. Idan ya dora shi akan tabul zai kawo alli ko mu ce lakire, sannan sai ya kawo metir, sai ya ringa aunawa, ya auna tsawon hannu, ya auna tsawon riga, ya auna fadinta, yana ragewa yana ƙarawa, in ya ƙara anan nan sai ya rage. A lokacin da misali ya daidaita wuya, ya fitar da hannu, ya auna tsawon riga, me zai yi? Sai ya sanya almakashi sai ya yanka. To wannan zane da yake, ya sa metir ya auna, ya ƙara ya rage, wannan shine ake kira da alƙadar. Amma lokacin da ya sa su zo ya yanka, kenan shine suke cewa wa kada ka faɗo, ya riga ya zartar da hukunci. In ya riga ya yanka ya hudda wuya, shin magana a rage ko a ƙara a wannan ya zai biyo baya? Magana a rage bata taso ba. Kuma in an riga an yanka, wannan riga ce aka yanka, shin wannan riga tana iya komawa wando? Ko da ta koma to an bata. To don haka kenan, wannan kenan daidaitawa da za ka kaddara abu, ka daɗa ka ƙara, wannan shine ake kira da at-taqdiri. An gane ko? Kamar yadda misali, in za ka gina fili, za ka zo nan zan yi ɗaki kaza, nan zan yi kaza, nan zan yi ban ɗaki, nan zan yi gwadala, duka ka zo ka zana. Lokacin da ka zo aka tada gini, kaga wannan kenan zane da kai, duka ka kaddara abinda za ka yi a cikin wannan fili. Amma lokacin da aka yi gini, to wannan ya riga ya zama alƙaba, kenan an riga ya anzartas. Maganar a ce a dawo nan kaza ya kamata a yi, to bata taso ba, sai dai in rushe ginin za a yi. To don haka shine Ibn al-Asir, Allah ya ji kansa, yake cewa falqaba'u wal qadar amrani mutalazimani la yanfaku ahaduhuma anil akhar, yace alqaba'u da alqadar, hukuncin Allah da alqadarinsa, al'amura ne guda biyu masu lazuntar juna, wanda daya baya rabuwa da dan uwansa. Sai yace li anna ahaduhuma bi manzilati al-asas, domin dayan daga cikin su wato matsayin fondasiyon yake. Sai yace wa huwa alqadar, shine alqadari, wal akhar bi manzilati al-bina, yace dayan shi kuma matsayin shi matsayin gini ne wanda aka dora akan fondasiyon. Sai yace wa huwa alqaba, sai yace fa man rama al-fasla bainahuma faqad rama hadmal bina'i wa naqabi, duk wanda ya nemi bambanta tsakanin alqaba'u da alqadar, to ya nemi rushe ginin gaba ɗaya kwata-kwatan shi. Kenan dole ka yadda da alƙadarin Ubangiji Subhanahu wa ta'ala da hukuncinsa. To shine anan malam yace falqaba'u wal qadar, sai yake cewa wal imanu bil qadar yace imani da alqadarin ubangiji subhanahu wata'ala sai yace ala darajataini wato yana kan daraja biyu ma'ana mataki biyu ne kullu darajatin kowace daraja ta tadammanu shay'aini wato tana kunsar abubuwa biyu al'ula sai yace daraja ta farko al-imanu bi anna allaha alimun bil khalqi wa hum amiluna bi ilmihi al-qadim alladhi huwa mawsuqun bihi azalan wa abada yace yin imani game da cewa ubangiji subhanahu wa ta'ala masani ne game da halittarsa gaba daya ya san kowa ya san komai duk abin da ya halitta na halittu a cikin samai bakwai da kasai bakwai ubangiji ta'ala masani ne game da su babu abin da yake buya gare shi an gane ko sai yace wa hum amiluna yace su halittu masu aiki ne bi ilmihi al-qadim da sanin Allah wanda yake da dadde allazi huwa mawsuqun bihi wanda ubangiji ta'ala abun siffantawa ne da ilimi azalan wato tun fil azal wa abadan kuma har abada tun can Allah masani ne kuma wannan sani na Allah ba zai gushe ba a wata nusuka akan samu al-imanu bi anna allaha alima mal khalqu amiluna alima mal khalqu amiluna kenan maimakon alimun bil khalqi wa hum amiluna bi ilmihi al-qadim kenan wata nusuka sai a samu bi anna al-imanu bi anna allaha alima mal khalqu amiluna bi ilmihi al-qadim alladhi huwa mawsuqun bihi azalan wa abada kenan yin imani game da cewa lalle ubangiji ta'ala ya sani duk abin da halittunsa suke aikatawa kuma ya sani haka ne da iliminsa wanda yake da dadde allazi huwa mawsuqun bihi azalan wa abada wanda ubangiji ta'ala abin siffantawa ne da wannan ilimi nashi azalan wato tun fil azal wa abadan kuma haka nan har abada ilimin ubangiji subhanahu wa ta'ala baya gushewa idan aka ce al-azal shine malamai suka ce al-qidamu alladhi la nihayata la an gane ko wato dadewa wadda ba ta da gaya kenan shi in aka ce al-azal kenan shine huwa dawamu fil madi abu wanda yake dawwamamme a abin da ya wuce idan ko aka ce al-abad suka ce ma laysa lahu akhir abinda ba ya da karshe kenan huwa dawamu fil mustaqbal shine dawwama akan abinda zai zo gaba shine a Hausa al-azal ake cewa tun bauri ko kuma kace tun fil azal kenan tun can ubangiji ta'ala masani ne sanin Allah ba shi da farko kuma sanin Allah ba ya da karshe yanzu misali in mun dau ilimin mu a matsayin mu na bayin Allah ilimin mu yana da farko kuma sannan yana da karshe lokacin da muka zo duniya ba mu san komai ba bayan haka muka sani wasu abubuwa kuma akwai lokacin da abinda muka sani zamu manta da shi ubangiji ta'ala ya faɗa wallahu akhrajakum min buduni ummahatikum la ta'lamuna shay'a ubangiji ta'ala shine ya fitar da ku daga cikin cikin uwayenku mata la ta'lamuna shay'a ba ku san komai ba ko mun kankantar shi ba mun san komai ba shine yace khalaqal insana 'allamahu al-bayan ubangiji ta'ala shi ya halicci dan adam kuma shine ya sanar da shi yanda zai yi bayani to haka ilimin mu yana da karshe da ka san wani abu sai a wayi gari ka manta shi ubangiji ta'ala shi ko ilimin shi sifa ce daga cikin sifofinsa yanda zatin Allah bayyana farko to haka ilimin Allah bayyana farko an gane ko kaga kenan mu ilimin mu jahilci ya rigaye shi da ba mu san abu ba daga baya muka san shi to ilimin Allah jahilci bai rigaye shi ba sannan kuma ilimin mu mantuwa takan biyo baya amma ilimin Allah mantuwa ba ta biyo baya ubangiji ta'ala baya an gane ku baya manta komai kamar yanda yace qala ilmu ha inda rabbi fi kitab la yudillu rabbi wa la yansa ash-shahid wa la yansa ubangiji ta'ala baya manta komai masani ne game da kowa da komai sani wanda ba shi da farko sannan kuma baya da karshe sannan ƙarin bambanci tsakanin ilminmu da ilimi na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Ilimin Allah subhanahu wa ta'ala ilimi ne wanda yake mai faɗin gaske, don haka wannan martaba ta farko shine malamai suke cewa anna Allaha alimun bi kulli shay'in min al-mawjudati wal ma'dumati wal mumkinat wal mustahilat wa ihaqatuhu bi dhalika ilman fa alima ma kana wa ma yakunu wa ma lam yakun law kana kayfa yakun. Ma'ana Ubangiji ta'ala masani ne game da dukkan kowa da komai, min al-mawjudat duk wani abu wanda yake samun mai a cikin samai bakwai da kasai bakwai Ubangiji ta'ala yana sanar da su. Wal ma'dumat da duk wasu abu wadanda suke rasasu. Yanzu misali, duk halittun da suke cikin samai bakwai da waɗanda suke cikin kasai bakwai, gaba ɗayanmu waɗanda muke raye a yau na mutum da dabba da itace da ƙwari, gaba ɗaya Ubangiji subhanahu wata'ala yana sanar da mu. Haka kasancewar duk halittun da suka mutu tun farkon duniya har izuwa yau, ko mu ce har izuwa kiyama, Ubangiji subhanahu wata'ala yana sanar da su. Kaga yana sanar da adadin abin da suke samu a yanzu, sannan yana sanar da duk abin da aka rashe shi a nan baya tun daga farkon duniya har izuwa yanzu. Allah yana sanar da duk abin da ya yi, kamar yanda ya ce walaqad alimna almustaqdimina minkum walaqad alimna almustaqfin, shine yace Ubangiji ta'ala masani ne game da dukkan komai, dukkan wani abu wanda yake samun me da duk wani abu wanda yake rashashe. Sai yace wal mumkinat da abubuwa waɗanda za su iya yiwuwa, duk abin da zai iya yiwuwa Allah yana sanar da shi. Wal mustahilat da abubuwan da ba za su yiwuwa Ubangiji ta'ala ya san da haka. Kenan ya san abin da zai iya yiwuwa kuma ya san abin da ba zai yiwuwa. Gaba ɗaya Allah ya san abin da ya kasance kenan a baya, wa ma yakunu da abin da ke kasancewa a yanzu, wa ma lam yakun da abin da a yanzu bai kasance ba nan gaba zai kasance. In ya zo nan gaban Allah ya san yaya zai kasance. Kenan ya san abin da ya wuce, ya san abin da ake ciki, ya san abin da zai zo nan gaba, in ya zo yaya ne ne zai kasance. Kaga mu kuma iliminmu abin da ya wuce ba mu san da shi ba, sai dai ta hanyar wahayi. Abin da ake ciki in ba a gabanka ba ake yi ba ka san da shi ba, balantana abin da zai zo nan gaba. Wa ma tadri nafsun ma za taksibu gada, rai ba ta san ba me za ta aikata nan gobe, abinda za ka aikata nan da awa daya ko kuma nan da minti ɗaya ba ka sani ba. To Allah ya san abin da ya wuce, ya san abin da ake ciki, ya san abin da zai zo nan gaba, in ya zo ga yanda zai kasance. Can cikin suratul an'am Ubangiji ta'ala yake faɗa mana walau tara izu wuqifu 'alan nari faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadhiba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin bal bada lahum ma kanu yukhfuna min qabl wa law ruddu la'adu limanuhu anhu wa innakum lakadhibun. Ubangiji ta'ala yace walau tara izu wuqifu 'alan nari, da kaga lokacin da aka tsede ɗan wuta akan gaba ta wuta, abinda ya rage a tunkuda su su fada. Ubangiji ta'ala yace da kaga al'amari mai girma, da kaga al'amari wanda yake mai firgita suwa mai ban tsoro. A lokacin nan faqalu sai ɗan wuta su ce ya daitana kai can tabewar mu da halakan mu, ina ma nuraddu a dawo da mu duniya, wala nukadhiba bi ayati rabbina, in har an dawo da mu duniya, suka ce ba za mu karyata game da ayoyin Ubangijin mu. An gane ko wani kuna minal mu'min, suka ce za mu zamantu mu'minai masu yin imani da ayoyinsa. Ubangiji ta'ala sai ya ce bal bada lahum ma kanu yukhfuna min qabl, wai buri ne suke a dawo da su duniya, in aka dawo da su duniya ba za su karyata ayoyin Ubangiji, za su yi imani da su. Ubangiji ta'ala ya ce bal bada lahum ma kanu yukhfuna min qabl, bari dai abinda suka kasance suna ɓoyewa ne gabanin haka shine ya bayyana gare su, da sun karyata da alkiyama, yanzu ku alkiyama ta tabbata sun ga cewa gaskiya ce. Ubangiji ta'ala sai ya ce walau ruddu la'adu limanuhu anhu, kaddara cewa za a dawo da su duniya kamar yadda suka yi guri. Ubangiji ta'ala ya ce la'adu limanuhu anhu, na rantse da girma na da buwayata za su koma aikata abin da aka hane su.
kaga anan sun nemi cewa a dawo da su duniya, in an dawo da su duniya za su yi imani, ba za su karye ta'ayoyin sa. To Ubangiji Ta'ala ya sani cewa in an dawo da su kin ma ba za su yi imani, ayoyin za su ci gaba da karye ta su. Kaga anan abu abinda bai wakana bane, in ya wakana Allah ya san ga yanda zai wakana. Haka can cikin suratul A'raf yake cewa inna sharrad dawabi inda Allahi summul bukumul ladhina la ya'qilun walau alima Allahu fihim khairan la asma'ahum walau asma'ahum latawallaw wa hum mu'ridun. Ubangiji Ta'ala yace lalle mafi sharrin mai tafiya a ban kasa as-summu, sune kurabi, al-bukum, waɗanda suke bebaye, an gane ko, alladina la ya'qilun, waɗanda ba sa hankaltar inda aka sa gaba. Wa Allah yake nihi da kurami bebaye sune kafirai, waɗanda sun kurince ma ayoyin shi, in an faɗa musu ba sa ji na karɓa, sannan kuma sun bebance ga gaskiya suna gani amma ba za su iya faɗa ba. Sai yace alladina la ya'qilun, sune waɗanda ba sa hankaltar inda aka sa gaba, ba sa fahimta. Sai yace walau alima Allahu fihim khairan la asma'ahu, da Allah ya san akwai wani alkhairi tattare da su, da Allah ya ji yadda su ayoyinsa ji wanda yake na karba. Sai yace walau asma'ahu, da Allah ya ji yadda su ji wanda yake na karba, la tawallaw hum muridun, lalle ne za su juya baya, suna masu bishire ma arwe. Kenan Allah ya san da cewa ko da zai kaddara cewa su ji wanda yake na karba, to za su juya ma arwe baya. Kaga wannan kafin abu yaukana ne Allah ya bada labarin cewa in ya wakana ma ga yanda zai kasance. Haka waɗanda suka ringa kawo hanzari wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da za a fita yakin Tabuka, Ubangiji Ta'ala ya karyatar da su. Ubangiji Ta'ala ya ce la yasta'zinu kal ladina yu'minuna billahi wal yawmil akhir an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim wallahu alimun bil muttaqin. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بآثهم فثبطهم وقيل قعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. وبنجي تعالى كتشوا waɗanda suke imani da Ubangijinsu, suke imani da yinin alkiyama, ba sa neman izininka na cewa su zauna kar su fita jihadi da ransu da dukiyarsu. An gane ku, duk wanda ya yi imani da Allah da ranar kiyama, Ubangiji Ta'ala ya faɗa ma manzansa ba sa neman izinin cewa su zauna a gida, su ki fita fagen daga da ransu da dukiyarsu. Sai ya ce wallahu alimun bil muttaqin, Ubangiji Ta'ala masani ne game da bayi waɗanda suke masu tsare dokokinsa. Sai ya ce inna ma yasta'zinuka alladhina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir, ka san da cewa kadai waɗanda suke neman izininka su zauna kar su jefa gin daga sune waɗanda ba sa imani da Allah, ba sa imani da yinin alkiyama. Wartabat qulubuhum, zukatansu ta yi shakka game da abin da ka zo da shi na alquran. Fahum fi raibihim yataraddadun, Ubangiji Ta'ala ya ce suna kai kawo a cikin kokuntansu. Ubangiji Ta'ala sai ya ce walau aradul khuruja, inda sun yi nihin fita fagen daga, la'addu lahu udda, da sun tanada masa tanadin da ya dace da shi, inda sun yi shirin yaki da gaske. Ubangiji Ta'ala ya ce inda sun yi niyyar fita fagen daga, da tuntuni sun yi shiri. Sai ya ce walakin karihallahu bi'athahu, sani dai Ubangiji Ta'ala shi ne ya ƙi fitar su fagen daga, fa sabbaqahum, don haka Ubangiji Ta'ala sai ya kasalantar da su, ya jefa musu ƙiuya da rabanci. Wa ƙila qa'udu ma'al qa'idin, aka ce da su ku je ku zauna tare da masu zama waɗanda ba sa zuwa yaƙi, mata da ƙanƙanan yara da marasa lafiya. Maza Allah ya ce ku je an ba ku izinin ku zauna. Sai Allah ya ce law kharaju fikum, kaddara cewa inda za su fita cikinku su fita fagen daga tare da ku, ma zadukum illa khabala, Ubangiji Ta'ala ya ce ba abinda za su rada muku illa khabala, sai dai banna yanda za su jefa ragunci a cikin mu'mini. Wala awda'u khilalakum, da sun yi gaggawa tsakankaninku, yabghunakum fitna, suna nema muku fitina da tashin hankali da raba kan jama'a. Ubangiji Ta'ala ya ce wa fikum samma'una lahu, a cikin ku suna da ɗan rahoto waɗanda suke kai musu labari sai ya ce wallahu alimun bil zalimin ubangiji ta'ala masani ne game da azzalimai kaga waɗannan ba su fita fagen yaki kuma sai Allah ya faɗa in ma sun fita fagen yakin to ga abin da zai wakana kaga wannan yana nuna fadin ilimin Allah abinda bai kasance ba in ya kasance ma ga yanda zai kasance shine yace law kharaju fikum da sun fita yaki a cikin ku ma zadukum illa khabala ba sa dada muku komai sai banna wala auda ukhilalakum kuma da sun yi gaggawa tsakankanin ku ya buguna ku fitina suna nema muku fitina da tashin hankali wa fikum samma'una lahum alhali a cikin ku suna da irin rahoto to haka can ubangiji ta'ala yake fada a cikin suratul ahzab ubangiji ta'ala yace wa idh qala fa'ifatun minhum ya ahla yathriba la muqama lakum farji'u wa yasta'dhimu fariqun minhum an-nabiyya yaquluna inna buyutana awra wa ma hiya bi awratin in yuriduna illa firara ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عهد الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلوم إلينا ولا يأتون البأث إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة هداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأهبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا وبنجي تعالى يجي كتنا لوكا تند وتجماعة دبتشكنس جماعة منافقين سكي تشيوا يا أهل يثرب يا كمتان مدينة لا مقام لكم أيبا كل ورنس أيواء نفرجه كوما جلا a lokacin da kafiran duniya suka yi kawanya suka zo suka zagaye birnin Madina cewa sai sun gama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da mabiyansa yakin da ake kiran shi ghazwatul ahzab da duk wasu kafirai waɗanda suke kanna Makka da kewayenta da Yahudawa gaba ɗaya suka yi haɗin gwiwa aka zo aka zagaye birnin Madina to sai aka samu munafikai sai suke faɗa ma ƴan Madina la muqama lakum ai ba ku da wata tsayuwa a nan me za ku tsaya ku yi farji ku koma gida kawai wa yasta'dhinu fariqun minhum an-nabiyya wasu sai suke neman izinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa su koma gida yaquluna sai suke cewa inna buyutana awra ai gidajen mu al-awra ce babu wanda zai tsare mana mata babu wanda zai tsare mana yara gidajen mu ba su da kewaye ubangiji ta'ala ya ce wa ma hiya bi aurati gidajen su ba al'aura bane ba ma'ana akwai abin da zai tsare musu gida walau kanu fikum ma qatalu anam wa ma hiya bi aurati yace in yuriduna illa firara ubangiji ta'ala ya ce ba komai suke nihi ba kawai gudu ne suke nihi sai yace walau dukhilat alaihim min akbariha inda a ce za a shigo birnin Madina ta sasannin ta kudu da arewa gabas da yamma aka zo aka yi cha aka kawo musu dauki kuma su idan fitina sannan aka nemi cewa su yi shirka ubangiji ta'ala yace la atawha yace da sun aikata wa ma talabbasu ubangiji ta'ala yace inda ku a ce sun yi haka an gane ku wa ma talabbasu illa yasira fa za su ci gaba da zama a Madina illa zamani wanda yake dan kadan ubangiji ta'ala zai gama da su sai yace walaqad kanu ahadullahi min qablu gabanin haka daman sun ma Allah alƙawari na cewa la yuwalluna al-adbar ba za su juya baya in har yaki ya kama an gane ko la yuwalluna al-adbar walaqad kanu ahadullahi min qawli la yuwalluna al-adbar ba za su juya baya ba alƙawari suka ma Allah gabanin haka sai yace wa kana ahadullahi mas'ula alƙawarin Allah ku abin tambaya ne sai yace kullan yanfa'ukum al-firaru ce da su guje ma mutuwa ba zai amfane ku ba in farartum minal mauti aw al-qatl in kuka guje ma kuka yi famar guje ma mutuwa ko kisa to gudun ku ba zai amfane ku ba wa idhan la tumartabuna illa qalila, in har ma kun gudun ba za a jiyar da ku dadi face zamani dan kadan iya abinda Allah ya yanka mu. Allah yace kuma ce da su man zallazi ya'simukum minallahi, wane ne zai kare ku game da azabar Allah, in arada bikum su'an, in Allah ya nufaci wata muguntawa da ku, aw arada bikum rahama, ko kuma ya nufaci jin kai da ku, waye zai ba ku tsaro da kariya? Sai ya ce wala yajiduna lakum min dunillahi waliyan wala nasira, ba za su samu wani wanda zai jibunci lamarinsu in ba Allah ne ya halicce su, kuma ba za su samu wani mataimaki da zai kawo musu agaji. Sai ya ce kad ya'lamu Allahul mu'awwiqina minkum, haƙiƙa Ubangiji Ta'ala ya san al-mu'awwiqina minkum, masu kasalantar da jama'a daga cikinku, wanda in wani al'amari ya faru daga cikin jama'a za ka samu waɗanda za su ringa sare ma mutane gwiwa, to wanda wannan daman alama ce ta munafiki. Kad ya'lamu Allahul mu'awwiqina minkum, sai ce wal qa'ilina li ikhwanihim, da waɗanda suke faɗa ma ɗan uwansu halumma ilaina, cewa ku zo gare mu mu zauna, wala ya'tuna al-ba'sa, ba sa zuwa yaki illa qalila, sai dai ɗan kaɗan kaɗan kawai. Ubangiji Ta'ala ya ce ashihatan alaikum, ashihatan alaikum, Ubangiji Ta'ala ya ce masu kwaɗayi ne akan kawai iya abinda suke so su ga an gama da ku. Fa idza ja'a al-khawfu, in har wani tsoro ya zo suka ga yaƙi gaba da gaba, Ubangiji Ta'ala ya ce ra'aitahum, za ka gan su yanzuruna ilaika, suna kallonka, taduru a'yunuhum, idanunsu yana juyawa yana kikkimtawa, kallazi yuhsha alayhi min al-maut, kamar wanda aka ruho masa alamun mutuwa wanda yake cikin halin fitare. Sai ya ce fa idza zahaba al-khawfu, in wannan tsoro ya gushe, salakukum bi alsinatin hidani, sai su ringa aibanta ku da wasu harshe waɗanda suke masu iya sharri da makirci. Ashihatan alkhair, Ubangiji Ta'ala ya ce kuma masu kuɗin samun alkhairi ne, in an samu ganima sun fi kowa kuɗin a raba da su. Ubangiji Ta'ala ya ce ula'ika lam yu'minu, waɗannan ba su yi imani da Ubangijinsu. Ula'ika lam yu'minu fa ahbata Allahu a'malahum, don haka sai Allah ya zubar da aikinsu. Wa kana zalika 'ala Allahi yasira, zubar da aikinsu ko abu ne mai sauki ga Ubangiji. Sai ya ce ya hasabuna al-ahzaba lam yadhhabu, zato suke wai wannan jama'a waɗanda suka kawo ɗauki Madina, lam yadhhabu, ba su tafi ba, zaton da suke su kuma bayan Allah ya tarwatsa wannan jama'a ta watse, amma su zato suke har yanzu jama'a suna nan. Sai Allah ya ce wa in ya'ti al-ahzabu, in wannan jama'a ta zo, ya wadduna law wani, wa in ya'ti al-ahzabu, in jama'a ta zo, yawadduna law annahum baduna fil a'rabi, za su ringa gurin ina ma a ce a wasu ƙauyuka suke zaune wai ba a Madina ba. An gane ku, zato wannan iya abinda za su ringa gurin, wai ina ma a ce a wasu ƙauyuka suke can daban a zaune ba a Madina ba. Sai Allah ya ce walau kanu fikum, ya ce kai inda ma sun kasance tare da ku, ma qatalu illa qalila, ba za su yi yaƙi ba, su yi yaƙi wanda yake ɗan kaɗan. Kaga a nan kafin abin ya zo, Allah ya san da in ya zo ga yanda zai kasance. Cai walau kanu fikum, inda sun kasance tare da ku, ma qatalu, ba za su yaƙi abokan gaba, illa qalila, sai dai yaƙi wanda yake ɗan kaɗan. Kafin abin ya wakana, in ya wakana ma, Allah ya ce ga yanda zai kasance. Haka waɗanda suke larabawan ƙauye, Allah ya ba da labari, waɗanda suka ƙi fita fagen daga, Allah ya ce in kun dawo daga yaƙi ga abinda za su faɗa a can cikin suratul fatih, sai ya qulul mukhallafuna idzan falaqtum ila maganim li ta'khuduha dharuna nattabi'ukum yuriduna an yubaddilu kalamallah qul lan tattabi'una kadhalikum qala Allahu min qabl fa sayaquluna bal tahsuduna bal kanu la yafqahuna illa qalila. Kafin a dawo daga fagen daga, Allah ya ce ma manzansa ga abinda kauyawa za su zo su faɗa waɗanda ba su fita yaƙi tare da kai, cewa wai a bar su su bi ka domin a raba ganima da su. Allah ya ce gaya musu ce ba za ku bi mu ba, daman Allah ya gaya mana in kafin mu dawo, in mun dawo ga abin da za ku faɗa. Kaga kafin abin ya wakana, Allah ya faɗa cewa in ya wakana ga yanda zai kasance. Haka in ka koma cikin suratul hashir, alam tara ilal ladina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladina kafaru min ahli alkitabi لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نضيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولون الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في قلوبهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون Ubangiji ta'ala ya ce baka san da cewa waɗanda suka yi munafirci a wajen imani sun bayyana kalima ta la ilaha illallah a kan harshe sun boye kafirci a cikin zuciya su ne fa suke faɗa li ikhwanihim allazina kafaru min ahlil kitabi ga ƴan uwansu waɗanda suka kafirce ma ubangijinsu daga cikin mazawalin tabi yahudi da nasara wai suke faɗa musu da in ukhrijtum lanakhruj janna ma'akum in har aka ce sai an fitar da ku da karfin tsiya daga birnin Madina to la nakhrujanna ma'akum lalle ne mu ma ba za mu zauna ba sai dai mu fita tare haka munafikai a Madina suke fada ma Yahuda wanda suke zaune da manzon Allah a Madina wai la in ukhrijtum la nakhrujanna ma'akum lalle in aka ce sai an fitar da ku daga Madina to ba za mu zauna ba sai dai mu fita tare wa in qutiltum la nansurannakum suka ce kuma in aka ce ya karku za a yi lanan suran na kuma lalle ne za mu kama muku mu taimaka muku sai ya ce wallahu yashhadu innahum lakazibun ubangiji ta'ala na tabbatar muku cewa ƙarya suke sai Allah ya ce la in ukhriju in har a ce za a fitar da yahudawa daga birnin Madina da karfin tsiya ubangiji ta'ala ya ce la yakhrujuna ma'akum ba sa fita tare da su wala in qutilu Ubangiji ta'ala ya ce kaddara cewa za a yaki waɗannan Yahudawa la yansurunahum Allah ya ce ba za su taimaka musu ba wala in nasaruhum Allah ya ce kai in har ma za su taimaka musu lai wallun al-adbara ya ce in ma sun mutu fagen dagar za su juye baya sun ma la yansuruna sannan kuma ba za a agaza musu ba sai Allah ya ce la an kaga kenan anan kafin abin ya wakana Allah ya ce in ya wakana ga yanda zai kasance sai ya ce la antum ashaddu rahabatan fi qulubihim min Allah yace wallahi ku mu'minai kun fi tsananin tsoro da firgici a cikin zukatansu game da azabar Allah ma'ana sun fi tsoron ku sama da azabar da Allah ya tanada a gobe kiyama sai yace zalika bi annahum qaumun la yafqahu domin mutane ne waɗanda ba sa fahimtar inda aka sa gaba sai Allah yace la yuqatilunakum jami'an yace ba za su yake ku ba gaba ɗaya su yahudawa illa fi quran muhassanatin sai dai a cikin wata alƙarya muhassanatan wanda an zagaye ta da garu amma ta katanga babu kofar shiga kofa ta shiga daya daya ce wanda ake tsarewa illa fi quran muhassanatin sai ce aw min wara'i shudur ko kuma ta bayan katanga amma su fito ayi gaba da gaba ba sa iyawa ba sa iya fitowa ayi gaba da gaba sai dai ta bayan katanga ko kuma cikin alƙarya wanda take a zagaye ko yau falastina wannan yahuda wanda suke yakar falastinawa a zagaye suke sun yi doguwar katanga sun zagaye garin su di yakin da suke ba a gaba da gaba da su sai dai a guje su dan lego su harbe mutun da bindiga iya abin da suke shine Allah yace la yuqatilunakum jami'an ba sa iya yakar ku gaba daya illa fi quran muhassanatin sai dai a cikin alƙaryu waɗanda suke an kewaye su da garu an yi katanga an zagaye daga can kenan su ringa ya karko amma ba sa iya fitowa aunin wara'i judur ko kuma ta bayan katangu aunin wara'i judur sai ce ba su hun bainahun shadidu yakin su tsakankanin su wato yana da tsanani in tsakankanin su ne to yana da tsanani suna da cin kai da juna ta hasabuhum jami'an ubangiji ta'ala ya ce kana zaton su cewa kansu a haɗe yake sai ya ce wa qulubuhum shatta amma zukatansu mabambanta ne kowa ya kaɗi gabansa sai ce zalika bi annahum qaumun la ya'qilun kaga anan abu ne kan yawa kana Allah ya bada labari ciyayi ba za su yake ku ba gaba ɗayan su sai dai a cikin alƙaryu waɗanda suke an zagaye su cikin garin su ko kuma ta bayan katanga kafin abin yawa kana ubangiji ta'ala ya ce in yawa kana ma ga yanda zai kasance to shine anan malam ya ce al-imanu ya ce yin imani bi annallaha cewa Allah alimu masani ne bil khalqi game da halittarsa gaba daya sai ya ce wa hum amiluna su halittu masu aiki ne bi ilmi al-qadimi da ilimin Allah wanda yake da dadde allazi huwa mawsuqun bihi wanda abin siffanta ubangiji ne da wannan ilimi azalan wato tun fil azal Allah mai ilimi ne ilimin shi jahilci bai rigaye shi ba sai ya ce wa abadan, kuma ilimin shi dindindin ne ba ya da wata matuka. An gane ku duk abin da Allah yake sana da shi, kuma babu wani abin da zai face ma Ubangiji subhanahu wataala. Ma'ana ba za a wayi gari a ce Allah ya manta wani abu. Ya san komai, sani wanda yake ba shi da farko, kuma sannan sani ne wanda yake baya da ƙarshe. Sai ya ce wa alima, Ubangiji ta'ala ya sani jami'a ahwalihim, dukkan halayen halittunsa gaba ɗaya, mina ba'at, na biyayya da suke masa. Duk waɗanda suke ma Ubangiji ta'ala biyayya, Allah ya san da su, kuma ya san biyayyar da suke masa. Ya san wanda yake nafilfili, ya san wanda yake azumi, ya san wanda yake sadaka, ya san wanda yake sadar zumunta. In ku dubu kuka haɗu a lokaci ɗaya, kowa yana aiki daban na ibada, to Allah ya san kowa, kuma ya san kowa ne yake aikatawa aiki na da'a. Idan kuka haɗu a masallaci, wani yana karatun Alkur'ani, wani yana istighfari, wani yana salati ga manzon Allah, wani yana hailala, wani yana tunanin girman Ubangiji da zuciyar shi, gaba ɗayan ku mu'minai ne, kuma kuna yin biyayya ne ga Ubangiji, kuma ya san kowa ga aikin da yake. Sai ya ce wal ma'asi, ya ce ya san kuma halayen bayansa, duk abin da suke aikatawa na safo. Kowa saban da yake, Ubangiji ta'ala ya san wani irin aiki yake shukawa. Wal arzaq, Ubangiji ta'ala ya sani gwargwadon arzikin da ya ba bayansa. An gane ko? In aka ce arziki, duk abin da ake amfani da shi na halaka ko na haram, domin haram ma arziki ce a aqidar ahlus sunna wal jama'a. In aka ce arziki, duk abin da Allah ya halitta, abin da Ubangiji ta'ala ya hore ma bayansa, abin da suke amfani da shi, da wanda yake cin halaka da wanda yake cin haram, gaba ɗaya arziki. Illa halak ita ce Allah ya mana umarninmu ne, ma haram Ubangiji ta'ala ya haramta mana. Amma da wanda ya ci halak da wanda ya ci haram, gaba ɗaya arziki ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Saɓani ga Mu'tazila, su sun taƙaita cewa arziki halak ita ce arziki, haram ba arziki ba ce. A kan maganarsu kenan, duk wanda ya ci haram a rayuwarsa kenan ba Allah bai azurta shi. Shi ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mana, ɗa kafin ya zo duniya sai Allah ya turo mala'ika, an umarce shi da rubuta wasu abubuwa, daga cikin abubuwan akwai arziki. Iya abin da zai ci ya sha a rayuwar shi gaba ɗaya sai an rubuta, sawa'un mu'mini ne ko kafiri. Kuma Allah ya faɗa, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. To da arziki da ajali kwanikan rayuwa gaba ɗaya Ubangiji subhanahu wataala ya sani shi. Kowa Allah ya san gwargwadon abin da yake na arzikin shi. Mutum ba zai bar duniya ba ya bar daidai da kwaya ɗaya abin da Allah ya azurta shi. Sannan kwanikan rayuwa ba yanda za a yi mutum ya koma zuwa ga Ubangiji bai gama kwanikan rayuwa. Sabani ga Mu'tazila, su sun tafi a kan cewa duk wanda aka kashe shi, to wannan an gaggauto shi ne kafin lokacin shi ya yi. Inda an bar shi suka ce zai ci gaba da rayuwa. To a aqidar ahlus sunna, da wanda ya mutu haka nan, da wanda kashe shi aka yi gaba ɗaya, kowa ya cimma ajalinsa ne. An gane ko? Shi ne ya ce wal arzaki, ya ce da arziki, wal ajali, ya ce da ajali, gaba ɗaya wannan Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sani. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a cikin hadisi sahihi, yake cewa inna ruhal qudusi, lalle Jibrilu alaihi salam nafata fi ruhi, yayi gusa a cikin zuciyata cewa babu wata rai da za ta mutu, yace sai ta cika ajalinta, sannan kuma sai ta cika arzikinta. Iya abinda Allah ya yanka maka sai ka cinye shi na arziki, sannan kwanukan rayuwa da Allah ya kayyade maka ba yanda za a yi daidai da sai wani ɗaya ka koma zuwa ga Allah ka rage shi a duniya. Don haka ya ce fa iza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kenan kaga wannan shi ma yana ƙara tabbatar mana faɗin ilimi na Ubangiji ta'ala, da ya halicci bayansa ya san da su, ya sani halayensu. Masu mushi da'a ya san da su, masu saba masa ya san da su. Gaba ɗayan halittunsa, mutum da aljan da dabba da gwari, Ubangiji ta'ala yana sane da su, kuma duk iya abin da suke ci na arziki shi ne ya azurta su, kuma ya san gwargwadon wannan arziki. Kwanukan da ya yanka musu na rayuwa, Ubangiji ta'ala ya ƙididdige, ya san kwana nawa kowa zai yi a rayuwarsa ta duniya. To wannan sai mun yi imani kenan akan daraja ta farko ce nan malam ya faɗa mana akan ta ne muka tsaya. Akan kenan abu na farko daga cikin daraja ta farko, domin ya ce daraja ta farko, wace daraja tana kan abu kiran wannan daraja ta farko shine martaba daga cikin martabobi na imani da alkadarin Ubangiji. Kiran sai mun yi imanin cewa Allah yana sanar da dukkan komai, abubuwan da suke samammu da waɗanda suke rasassu, da abin da zai iya yiwuwa da abin da ba zai yiwu ba. Ya san abin da ya wuce, ya san abin da ake ciki, ya san abin da zai zo nan gaba, in ya zo ga yanda zai kasance. An gane ku kenan, Allah ya kewaye kowa da komai da sani. Wannan shine abu na farko game da yin imani da alkadarin Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Dan insha Allah za mu dakata da fatan abin da kuka fada daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.